واشنطن دي سي. Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma za mu yi magana ne akan cutar hanta da ake kira hepatitis B a turance.
Gaskiya yadda na san cutan dai a yadda mutane ma suke faɗi kamar duk wanda yake da shi ko raban shi kai zai rabe ka cutan.
Shine ni kaina a lokacin da aka yi min rigakafin wannan cutar ban san takamamme ya cutar take ba, sai daga baya aka yi min bayani cewa ciwon hanta ne. Shi yasa yau muka gayyato likita da zai mana cikakkiyar bayani akan alamomi, illoli da rigakafin cutar.
Kuma muna tafi da amsoshin tambayar da muka yi muku, sannan kamar koyaushe layin mu a buɗe yake domin ku kira ku yi tambaya ga likita. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus 1 2022655. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce me kuka sani game da illolin cutar hanta da ake kira hepatitis B. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Tafto daga wurin Sani Shaga kofar kaura Katsina. Sani, to Allah sana faɗi sunanka daidai. Inda yace salam muryar Amurka. Abinda na dan sani akan wannan cuta ta hanta shine alamar farko idanuwan mutum za su koma ruwan dorawa, sai fitsarin mutum kuma zai koma ruwan dorawa shi ma, sai kuma kaiƙayin jiki. Wannan shine abin da na sani dangane da wannan cuta. Da fatan Allah ya ƙara mana lafiya, to amin
amin. Sai Shehu Adamu Rajau, inda yace tana sa yawan bacci, kasala da ciwon ciki. Akwai wani wanda na sani yayi fama da ita, ƙarshe ma dai ya rasu. Kuma matsalar shi ne bai san yana dauke da ita ba, sai da ta yi yawa. A lokacin kuma da ya je asibiti aka ce bakin alƙalami ya riga ya bushe. Saboda haka jama'a, ya kamata yana da kyau ku riƙa zuwa asibiti domin gwaji, domin sanin matsayinku.
Kware wannan shawara mai kyau ne da Shehu Adamu Rijo ya mana. To sai kuma amsar Sani mai lange-lange ya wuri. Shi kuma ya ce ba shakka ina jin labarin wannan cuta, amma ban taba sani yadda masu fama da ita ke ji ba. Da fatan Allah ya kawo masu fama da ita sauki, to amin.
Amin. Sai Sani Lawal Umar, inda ya ce hakika cuta ce mai razani da fargaba. Fatan mu dai Allah ya tsare mu, masu ita kuma Allah ya ba su lafiya.
Amin amin. To sai kuma amsar Abdul Muttalib Mande Magariya da Nasiru Shehu Yunusari. Su kuma suka ce hakikannin gaskiya cutar hanta cuta ce mai barazana ga al'umma.
Sai Abubakar Kawu Girgir, shi dai tambaya ce da shi, inda ya ce yana so a tambayan masa likita da muka gayyato a yau shin ta yaya ake kamuwa da wannan cuta, kuma yakan ji ana cewa akwai hepatitis A, B har ma da C. Shin meye bambancin su, kuma wacce ta fi illa nan take ga dan Adam? To Abubakar sai ka kira kai ma likita tambaya kai tsaye. Yanzu kuma amsar mu na gaba daga wurin na hadin gwiwa ne daga wurin Khadija Tahir M Tahir Jambulo da Salma Muhammad da Tahir M Tahir Jambulo. Inda su kuma suka ce hakika cutar hanta cuta ce mai halaka bil adama tana hana ka samun kuzari a jikinka. Sai Alhaji Kabiru Highlanders shi kuma addu'a ce da shi inda yace Allah ya ba masu dauke da wannan cuta na hanta lafiya mu kuma Allah ya kare mu baki daya yau da gobe ku tashi lafiya. To amsar mu na ƙarshe a yau kuma daga wurin Kasim Yusuf farar ruwa daga jihar Nasarawa tare da Iliya Abdulmumin inda suka ce hakika wannan cuta muguwa ce saboda ta kama mu. To ba mu dan gane yadda ka rubuta mana shi ba amma ina ga dai Zara yana so ya ce wannan cuta muguwa ce saboda idan ta kama mutum baya samu ya warke ta dadi wani lokacin ma har mutum ya rasa rayuwar shi.
Nagode Zara.
To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. To yanzu kuma ga wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar da tattaunawar ta da jama'a.
Sunana Yusuf Ya'udaura.
Malam Yusuf, ka san cutar hepatitis B wato ciwon hanta?
Ban san shi ba, ina da jin labarin shi wanda akan ce mana ɗaya ne daga cikin cutar da take kamar iska ko kuma di amene ne dan yadda ake ba mu tsoro ana cewa ko public irin spoon aka in ka je wurin san abinci ka je wurin masu sayar da tea haka shayi na waje da dai sauransu zaka ji ana cewa zaka iya daukar irin wannan cututtukan haka dai yana dan dai ba mu tsoro ba mu san dai menene ba kuma ni ban taba ganin patient ko wanda za a ce wannan yana da wannan cutar ba amma dai ana ta fada cewa gashi
to tunda har ana gaya maka cewa cuta ce da take da saurin yaduwa wanda ana iya daukanta ka ne muka san ko tana da rigakafi
a gaskiya ban nema ba saboda kusan dukkan abubuwan da aka zayi yana cewa za su iya faruwa ko za a iya samun ta daga nan na kan yi kokari na gana kiyaye yawan mu'amala ko kuma shiga wasu rayuwa da ban ke ganin hygiene ganin tsaftar wurin bai kai ba to shine kawai abin da ne amma ban yi wani bincike akan ta ba.
Ban san kan cutar ba gaskiya.
Biki taba ganin wanda aka ce cutar hepatitis B tana damun sa ba?
Ban taba ina daji amma ban taba gani ba kuma ban san yanda take ba.
To me kika taba ji akan ita wannan cuta ta hepatitis B?
Yayin da na sani an ce cuta ne da yake affecting jikin mutum amma dai ban ta haduwa ko in san yanda cutan yake affecting din mutum da cikin jikin mutum aka ce yake.
Kin san da cewa tana da rigakafi?
Ba ne da masanin wannan.
Sunana Yusuf Abubakar Kurna. Gaskiya ban san ta ba.
Ka taba jin labari game da cutar?
Akwai kusan zan iya cewa akwai kusan mutum biyu wanda na gani sun samu wannan cutan amma kuma daga baya kusan duk Allah ya ba su lafiya. Gaskiya ba zan ce na san ana da saurin kamuwa da ita ba amma dai na san akwai ta.
Ka san da cewa ana iya rigakafin cutar hepatitis B?
Ban san ana yin rigakafin ta ba amma dai na san tana da magani domin akwai wanda sun kamu da wannan cutar kuma Allah cikin ikonsa kafin ta yi tsanani sosai dan akwai wanda zan iya cewa ma sai da ya rami ya zama kamar wani skeleton amma kuma yanzu Allah cikin ikonsa in ce gan shi za ta ya dawo kamar yadda yake cikin koshin lafiya da sauransu.
To maganin asibiti ne ya yi ko kuma maganin gida?
Kin san musamman idan kika dauka mu kamar arewacin Najeriya idan mutum bai da lafiya a wasu lokuta yakan hada maguna ne kala biyu yana yin asibiti kuma yana yin na gargajiya har dai a cikin Allah ya sa a dace.
Kai karan kanka a tunaninka me ya kamata kai?
Kin san idan aka ce ga cuta sannan kuma aka ce an mata wani rigakafi to ya kamata mutum ya yi kokari ya je asibiti domin ya samu rigakafin ta. Zo ba fata muke mutum ya samu cuta ba amma Hausawa ma suna cewa wai rigakafi yafi magani. Ka je kai rigakafi yafi a ce sai cutan ya kama ka san dan zaka tafi gurin likita kana neman magani.
Sunana Umma Kulsum Abdulkadir. Tabbas na san ta.
Me kika sani game da cutar?
Gaskiya yadda na san cutan dai a yadda mutane ma suke faɗi kamar duk wanda yake da shi ko raban shi kai zai rabe ka cuta?
Kin san da cewa tana da rigakafi?
Gaskiya ban sani ba.
To idan kika ji an ce idan mutum ya rabe ka zaka iya kamuwa, gudun mutane kike yi kenan ko yaya?
Gaskiya shi yasa kwata-kwata ban cika sallama, in mutum ya mun sallama ban cika karban hannun shi ba, sai dai kawai in ce mu gaisa. Don na san an ce sunna ne kai sallama da mutum, amma ban cika mika hannu in gaisa da mutum ba, saboda naji an ce ko mika hannu kai cutar tana raban ka. Eh, gaskiya ya kamata ni ma kaina in je in yi wannan rigakafin, in san inda ya kamata a yi, kuma in gaya wa sauran ƴan uwana wanda ba su sani ba, su ma su je su yi rigakafin wannan cuta, don cuta ce mai babbar illa. Saboda kin ga kaman yanzu tunda na san ana rigakafin ta, yanzu kin ga mu'amalatayya na da mutane zai dawo normal, zai dawo ina gaisawa da mutane kaman yanda da bana yi, zai zama ina mu'amala da mutane da confidence ina, ba zai zama ina tsoro kar in mika maka hannu ban san ko kana dauke da cutar ba. Tabbas bayan na yi rigakafi.
To na gode kwaya da
gaske. Na gode.
Sunana kamar Ibrahim, sai na san cutar hepatitis B cuta ne da ake iya dauka ta duk wani body fluid da aka zo in contact da shi, kamar ko ta yawu ko zufa ko mutum ya yi amfani da cokali kamar kai amfani koludai ko makamantansu. Na san kuma ana yin rigakafin ta domin kwanakin baya ma akwai wani organization da suka zo har na office din mu, aka yi mana gwaje-gwaje sannan aka yi mana alluran rigakafi din.
Sunana labaran Idris. A'a, ban san ta ba. Wannan irin cututtuka na zamani in ba kuma na bayani ba za a yi musan irin su. Mu dai rigakafin da muka sani wanda ake kai ake kawo a ma'aya furmu shi muka sani.
Sunana Anas Awan. Eh, na san cuta hepatitis B dan na akwai abokina da ya taba kamuwa da ita, na san alamomin ta, za a ga mutum idan shi ya yi yalo da dai kuma rama da dai sauran dai wasu alamomi haka. Saboda ya taba zama da shi da nayi, akwai abubuwa da na dan sassani a kanta, amma kafin dai shi kamuwar shi ban san komai akan wannan cutar ba, sai bayan da Allah ya jarabce shi da ita tulo na dan san wasu abubuwa na cewa ko zufa haka ko wani abun aka dan abun nan, to ana iya kamuwa da shi. Eh, na sani, amma dai har yanzu dai kan ban samu ni ma an mun yi mun rigakafin.
Sunana Ibrahim dan Fulani. Eh, ina da labari saboda ina da wasu wanda nake suke da wannan cutar da nake yawan ganin su. Gaskiya dai cutar yana wahalar da su sosai fiye da tunanin mutum. To a wata majiya dai ana cewa hanyoyin da ake daukan irin wannan cutar hanya ne wanda ya kasance kana sharing tare da mutum, ko idan mutum yana da shi sai ku ci abinci a kwano daya ko kuma a wani abu makamancin haka dai. Eh, to na ji labarin ana yi a asibitoci, amma har yanzu ban samu lokaci na ji amin ba, saboda kawai ban samu lokaci ba. In Allah ya bari zan na samu lokaci zan je ni domin nema a gwada ni ko ban da shi ma an yi rigakafi.
Sunana Ummu Kai Adam. Ina da labari. Eh, ina ganin su je a gaskiya ba mun kusa ne da nake gani, ban sani ba. Na dai ji ana faɗa za a iya zuwa a je a yi rigakafi, amma dai ban taɓa zuwa ba. Ina so na ji. Sunana Fatima Sani Aliyu. Eh, na taɓa ganin mutum ɗaya kuma amma ya rasu. Gaskiya ya sha wahala sosai abin a kansa ya mai. Gaskiya ni da ban ma san ana ɗauka ba, sai daga baya na ji an ce ai ana iya ɗauka. In to an ce kamar ko ta yawu ma idan mutum ya zubar ko kuma haɗa dai abu da mutum yana sawa a ɗauka. Gaskiya yanzu ma na san ana yi, da ban sani ba. Sunana Fatima Muhammad. Kai na san shi sosai. Gaskiya shiga yana yi masalanci wanda shi kaɗai ya san irin halin da yake ciki, kuma in aka gan shi za a tausaya masa. A yana dai kan magani. To akwai hanyoyi da dama dai ta yanayin cin abinci, idan mutum ya ci abinci a kwanan shi ka ɗauka ka ci, ko kuma idan ya sha ruwa ka ɗauka ka ci, ko dai sharing abubuwa da dama wanda za ka iya ɗauka.
Sunana Yusuf Balada. Ke gaskiya ina jin labarin ta. Ke gaskiya ina jin labari akwai waɗanda suke fama da wannan cuta. Ban san hanyar da ake kamuwa da wannan cuta ba, amma ina jin labarin ta sosai. Eh, to gaskiya ban sani ba in ban da yanzu. Eh, sai na ji domin ni ma na kare kaina da kamuwa da wannan cuta.
Sunana Sansaras Abdullahi. Allah ya yi ya gara mu kuma kare lafiyarsa.
Sunana Rabi Muhammad. Ke gaskiya da labarin ta. Gaskiya ban taɓa ganin ba, amma dai ina jiji a bakin mutane dai. Eh, mutane ne mutane da suke kamar cutar da irin wannan da suke ji, kwanannin da suke ji, kwanan taɓa zuwa ba gaskiya. ba ta ga ni ba amma ina da niyyar zuwa
suna na sani gaskiya ina da labari sama sallan mu wanda yake bi ana iya kamuwa da ita ta yanda wani mai cutar yake da ita ta hanyar abubuwan da yake amfani da shi ana iya doka kamar abubuwan shayar ne da kuma kamar gurin mai shayi mata an ce ana doka gaskiya ba ni da ita an ga da ni na tabbatar da ni da ita da akwai maganin da aka ba mu daga kafi aka ce kana cin abubuwan da ba abin da sai ke wanda ba a sirba wanda ba a sirba shi ba kamar abubuwa kamar su masara haka gero haka za ka yi amfani da su ba tare da an sarfa su yana riga ka fita sosai
shagon ga zama bi kwallo da basu ya akwai mutum da idan taɓa gama da shi mai cuta ita cuta ranta wasu ga yana cikin wani mawuyacin hali na wanda ya danganci kamar rama haka sannan kuma tafiya ta kan mishi wahala gaskiya babu abin da ya zo min saboda ni a yanda nake jin yanayi na kawai na ji kamar nan da ita shi yasa ban je ba eh to mutane dai suna cewa ta yi amfani da abubuwan da yake amfani da shi kamar wurin sosan wanka saboda tagomin shi ba za a iya dauka eh to gaskiya ban da rayuwar zuwa asibiti saboda kawai na san wannan da ban da ita gaskiya ni asibitin ne gaba ɗaya ba na san ran shi
to madalla kafin mu bude muku layin mu ku shakata da wannan wakar
to
likita ina da ka ji dadin wannan yaban da wakan yayi muku likitoci boko yace bokan turai to likita yau muna tattaunawa ne akan wannan ciwon hantan da ake kira da hepatitis B amma in ka saurari shirin namu zaka ji mutanen duniya ba su san takamman menene ne shi hepatitis B din ba da abin da ke jawowa ko illolinsa muna so kai mana bayanin komai da zaka iya ga mana akan wannan cuta
ito hepatitis B ita dai cuta ce da take take da alaka da kwayoyin cuta wanda suke shafar jini cuta ce wacce take da tana shafar hanta tana lalata hanta ta kuma kai ga har ga HIV jawo kamar cutar daji na hanta tana da tasiri a jikin mutane da yawa tana shafar mutane da yawa musamman mu Afrika kuma sannan tana janyo illoli masu yawa yanda ake kamuwa da cutar shine yawanci ana kamuwa da ita ne ko dai ta hanyar jima'i da wanda yake da cutar ko kuma ta hanyar kaman waɗanda suke amfani da allurori wanda yake an yi wa mai cutar allura kuma ya sha allura ta shafi jikin wani wanda ba shi da cutar ko kuma kaman kayayyakin irin su reza ko wurin aski ko wurin kamar yankan farce da sauransu an yi wa mai cutar an yi jininsa ya shafi jikin abin mai kaifi din shi kuma ya zo ya shafi jikin wanda ba shi da shi sai ya kamu da cutar sannan ana kamuwa da ita sosai inda ya kafa kamuwa da ita kuma shine wurin haihuwa mahaifiyar yaro ba ta tana da tana dauke da kwayar cutar idan ta zo haihuwa sai ta haife shi da cutar tunda kuma jikin shi babu garkuwar jiki sosai sai ya zama yana da saukin ya kamu da cutar wannan gaskiya su ne hanyoyin da ake kamuwa da cutar illar kuma shine tana zama a jikin a wurare a wani lokaci, misali idan jinin mai cutar ya shafi wani kaman ko almakashi ko wata reza, sai ya dade a jikin almakashin ba tare da cutar ta mata ba, sai ya kwana bakwai ko sama ma da haka ba tare da cutar ta mata ba. Saboda haka bayan wannan tsawon lokacin in an yi amfani da shi a jikin wanda ba shi da cutar, za ta iya kamuwa da shi. Alamunta kuma shi ne daga farko dai alamunta suna fara bayyana, akwai bangare wanda ake ce mata acute ne na dan lokaci kalilan, akwai kuma wanda idan bayan ta zama acute din, bayan mutun yayi wannan cutar wani zuwa su warke, wasu kuma sai ta zama musu chronic, ta zauna a jikin su har abada. So ita acute din alamunta zaka ga mutun yana zazzabi, yawan kasala, ido yayi yellow, ciwon ciki, fitsari yayi baki kiran, wani zubin ba haya shi ma ganshi kaman ruwan suminti suminti haka. Sannan da sauran dai abubuwa irin da suka shafi kamar bakin fitsari da kuma amai da sauran su, waɗannan su ne alamun ta gaskiya. To amma idan bayan wani lokaci ko mutum ta dauki ranci, ta kan dan dauki wata 6 zuwa haka, mutum yana famuwa da wannan cutar, idan ya warke daga nan, wani zubin ya warke kenan, wasu kuma sai ta zama chronic, sai ta ci gaba da zama a cikin jikin su, watakila ma ba ma za su san suna da ita ba, sai wani tsawon lokaci sannan za a gano cewa suna da ita. Sannan kuma watakila a lokacin da za a gano suna da ita, ta yi wa mutum illa. So waɗannan gaskiya su ne alamun cutar. Sai kuma hanyoyin da za a bi a kiyaye shi ne, kamar yadda na faɗa, a kulli da kayayyakin da suka shafi irin jini da sauransu. Idan abu ya shafi jinin wani ne ko ma ba mai cutar ba, ya fada ya zuba a ƙasa ko a jikin wani abu, a samu bleach a zuba masa da ruwa a wanke abin da shi, wannan zai iya kawar da cutar. Sannan idan abubuwa ne kamar wanda suka shafi wurin aure da sauran, shi ma kafin a yi aure a gwada a ga mutum ba shi da cutar, ko kuma idan ana da cutar a san yadda za a yi wa wanda ba shi da cutar shi ya yi samu a yi masa rigakafin allurar rigakafi na cutar.
To yanzu mun samu wani kira daga Jos.
Okay.
Salamu alaikum, da muke magana?
Wa alaikum salam, kuna magana da Alhaji Kabiru Islanders daga garin Jos.
To Alhaji Kabiru, ga likita, menene tambayar ka?
Barkan ku da aiki, da fatan kun yi sallah lafiya.
Yawo, barka dai.
Tambaya ta da zan yi wa likita shine, akwai waɗansu mutane da suke sawa irin masu irin wannan ciwo suna fargaba cewa har sun kamu da wannan ciwo na hanta, to ba sa warkewa. Kuma alhamdulillah ni na ga wanda ya kamu da wannan ciwo, Allah yake muke shi ya je asibiti ya warke. To amma ko da mun ga mu wannan mutane su ba sa yadda, suna cewa ko har ka kamu da wannan ciwo to ba za ka warke ba. Da fatan ku tashi lafiya, nagode.
Yawa, eh, kamar yadda na faɗa, idan cutar tana acute ne, a lokacin da ta samu mutum ba ta kai sama da wata 6 kamuwa ba, ana samun mutane suna warkewa bayan sun kamu da cutar. Amma idan chronic din ne, yawanci gaskiya babu wani bincike da yana cewa bayan ta riga ta zama chronic, ta wuce tsawon wata 6 a jikin mutum, za ta zo kuma a ce an samu ta warke. Amma mafiya yawanci idan sun an samu wannan chronic din, wasu ba ta ci gaba, kawai haka take zama dai a jikinsu, za su iya yaɗa wani, amma kuma su ba ta yi masa illa, har su mutu ba za ta yi masa illa ba. Mafiya yawancin mutane haka take faruwa gare su, wasu kuma kaɗan daga cikin mutane idan ta zama chronic din, sai ta zama ta yi masa illa, ta janyo musu daji na hanta. Sai kamar yadda nake magana, allurar daga kafin ta yawanci ana yin ta kamar tsawon guda uku ake yi, ana so mutum lalle wannan guda uku. Na farko idan an yi shi, musamman idan yaro ne da aka haifa, ana haifar shi a cikin ƙasa da awa 24 ya kamata a yi masa allurar farko. Idan bayan wannan kuma wata ɗaya, bayan wata ɗaya da wannan allurar ta farko, sai a ƙara yin so ɗaya. Bayan wata 4 da wannan, sai a ƙara yin allurar guda ɗaya. To idan aka yi wannan, sai ya kasance mutum ya samu cikakken kariya daga cutar.
To likita, kan katse ka, ga wani kira ne ya shigo mana daga Nasarawa. Wa muke da shi daga jihar Nasarawa?
Abdullahi daga cikin garin lafiyan Bari-Bari na Sarawa State.
To Malam Abdullahi, ga likita nan, me tambayan ka?
Tambaya da likita, da fatan kun yi sallah lafiya. Mun yi sallah lafiya gaba daya.
Yawwa.
shi wannan ciwo ba menene asalin rigakafin shi ne?
To rigakafin allura ne ake yi kamar yadda nake sarrafa bayani nake cewa rigakafin idan yaro ne karami lokacin da aka kai shi ya kamata a yi masa allurar ana haihuwar shi ko kan gudun kamar a kasa da awa 24 bayan an haife shi sai a yi masa ta farko sai a yi mashi bayan wata ɗaya da wannan allurar ta uku kuma a cikin wata shida bayan wannan allurar ta biyun za a yi mashi idan babban mutum ne kuma misali kamar yaro ne wanda ya dan girma ko kuma da dan girman sa aka dai to shi ma wannan dai hakan za a yi ta farko idan an yi ta bayan wata ɗaya kuma yin ta sannan bayan wata a cikin wata shida a ƙara yin wata.
To
kamar wanda ya kai shekara 50 fa
wanda ya kai shekara 50 shi ma za a iya mashi idan aka gwada aka ga ba shi da cutar saboda idan mutum yana da ita already ba wani amfanin a yi masa allurar rigakafi saboda ba za ta yi masa wani amfani ba.
To Malam Abdullahi Allah sa da likita ya ansa tambayan ka. To likita ni tambayan da nake da shi shine kace wai musamman ma mutanen mu na Afrika wannan cutar hantan yake kamawa akwai wani dalili na musamman da yasa mu yake kama mu?
To ai abin da yasa saboda rashin kula da ba ma yi akan harkar da ta shafi lafiya da kuma harkoki na mu'amala da jini misali kin ga anan sauran kasashe an riga an san cewa akwai irin waɗannan cututtukan masu illa to ana ɗaukan matakai na karewa kan daga kamuwa daga cututtukan wurin ɗaukan jini wurin yin allura wurin abubuwa da dama wurin haihuwa duka ana kula amma wata gida a garuruwan musamman a ƙauyuka duk ba a kula da waɗannan abubuwan to sai kiga da cikin sauki mutane suna kamuwa da cutar musamman yara tun suna ɗan ƙananu su suka fi kowa samun matsala da cutar su suka fi kowa kamuwa da cutar ƴan jarirai.
To likita mun samu wani kira daga Katsina. Salamu alaikum da wa muke magana?
Ana alaikum salamu kina tare shugaba Iliya mai tantu da shayi zancen da ra'a jihar Katsina.
To shugaba Iliya ga likita menene tambayar ka?
Tambaya ta ina so da Allah kara mana sani game da wannan cutar hanta ita kamar mutum ya gaya yake ya kamata ya yi akan wannan cuta kuma duka ina kira da masu rashin lafiya duk abin da suka gani ba daidai ba su zuwa domin a tantance abin da yake damunmu.
Wai nufin ka kenan ban da rigakafi me kuma ya kamata mu ringa yi don kare kanmu daga wannan cuta?
Yawwa abin ya kamata abin da muke so sani a tada.
To likita
ina muku barka da sallah.
To mun gode. To likita ina ka gane tambayan shi.
Gaskiya kamar yanda ya faɗa din hakan ne ya kamata a ce hanyoyin da za a ci gaba da yi shine duk masu ciki ya kamata ina ganin ana yin wannan duk masu ciki ya kamata a yi musu gwaji a ga ko ba su da wannan cutar idan suna da ita sai a san matakin da za a ɗauka kada yaran su ya kamu da cutar wuraren da ake karɓar haihuwa a tabbatar da ana kula da tsaftar su sosai ba tare da wannan ba da abin da aka yi amfani da shi na karɓar haihuwa da sauransu a wanke shi sosai da abubuwan da suke suna kautar da cuta idan za a yi autoclave din mutum saka shi a cikin injina waɗanda suke kawar da cuta daga cikin abubuwa.
To likita
su ma a kula sosai.
To likita a gurguje kafin lokaci halinsa ina da tambaya ta ita ce ana cewa wasu suna ɗauke da antigen ɗin hepatitis B so shi kuma wanne ne kenan?
To ai antigen din shine kamar sinadarin da yake nuna cewa mutum yana da cutar shi yake duba idan aka ga mutum yana da shi sai a ce yana da cutar.
To ma'ana kina yana da cutar?
Kwarai da gaske idan mutum yana da HS antigen so yana da cutar kenan. Antigen din hepatitis B suna da yawa kala-kala ne amma ya danganta da wanda mutum yake da shi. Amma mafi yawanci shine hepatitis B surface antigen shine wanda yake nuna cewa mutum yana da cutar idan aka gan shi a jikin mutum.
To likita lokaci dai lokaci ya yi hali amma akwai wani mai sauraron mu da ya tambaya batun hepatitis A da hepatitis C mai bambancin saboda haka insha Allah in mun ƙara gayyato ka za ka yi mana wannan bayani. Mun gode kwarai da gaske. Alaikum assalam. To masu sauraro ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da darasin da ke cikinsa. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyanmu na yau Mr. Aidan Utku tare da
abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Zara Aminu Fage. Ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya kuma ku ringa yawan zuwa asibiti gwaji. Gaskiya ne.
Allah ya kema kesu amin.